sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Mazauna Niger suna iya jin tashoshin radio mu a VOA Africa mita 102.5 a birnin Yamai, sai kuma gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad duka dai a Jamhuriyar Niger. Kai tsaye da kuma duk lokacin da ake bukata ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kun ni lafiya daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shirya daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai.
Jami'ai a Afghanistan sun ce bomb din da dan kunar bakin wake ya tayar a masallacin ƴan Shi'a a Kabul a yau Litinin, ya kashe sama da mutane 30 ya kuma jikata wasu 85. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya yi zama na biyu da mutanen da ake zaton zai nada a mukamai daban-daban a gwamnatinsa.
To madalla a gaishe ka.
Dukan jihohin Najeriya 36 akwai abin da za a yi na noma wanda zai ƙara ba mutane aiki. In farashin abinci ya tashi, mutane su ƙara nomawa.
Gwamna Abubakar Bagudu na jihar Kebbi yake magana kan sai abinci a kasuwanni. Rahotanni sun ce tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya ya samu ƙarin koma baya. Za mu ji ta bakin masana kan abin da hakan ke nufi. A Niger kuma kungiyar likitoci ta mai da martani kan zargin da gwamnati ta yi musu na wato na karkata marasa lafiya zuwa asibitoci na su likitocin. Muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jami'ai a Afghanistan sun ce bomb din da dan kunar bakin wake ya tayar a masallacin ƴan Shi'a a Kabul a yau Litinin, ya kashe sama da mutane 30 ya kuma jikata wasu 85. Dan kunar bakin waken ya shiga masallacin Baqiyur Ulum da yake shake da jama'a yayin da ake gudanar da biki. Ya tashi bomb din da suke daure a jikinsa a tsakiyar masu gudanar da ibada. General Faridun Ubaidi, shugaban bangaren masu binciken manyan laifuffuka a Kabul, ya faɗa wa manema labarai cewa duk waɗanda abin ya shafa fararen huluna ne. Jami'an 'yan sanda sun ce sama da mutum 50 ne suka ji rauni. Shugaban ƙasa Ashraf Ghani ya yi Allah wadai da wannan aika-aika, ya ce abinda ba zai iya yafewa ba ne. Wannan aiki ne na makiya Afghanistan masu burin raba ƙabilun da ke Afghanistan. Babban jami'i mai zartaswa Abdullah Abdullah shi ma ya yi Allah wadai da wannan hari, inda ya ce an kai hari kan waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba, ba su kuma da suka haɗa da yara a waje mai tsarki. Wannan laifin yaƙi ne kuma ya saba wa addinin Musulunci. Har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin wannan zubar da jini. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban ya faɗa a cikin wani saƙo da ya tura wa manema labarai, inda ya ce ƙungiyar Taliban ba ta da hannu a cikin wannan aika-aika.
Hakanan kuma shugaban mai jiran gado na Amurka Donald Trump ya yi zama na biyu da mutane da ake zaton zai nada mukamai daban-daban a gwamnatinsa a wani wurin wasan golf nasa da ke garin Bedminster a jihar New Jersey a jiya Lahadi. Trump ya gana da wasu ƴan gani kasheninsa waɗanda suka yi ta kare shi daga sukar da ya ta sha lokacin da ake yakin neman zaɓe. Daga cikinsu akwai tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da kuma gwamnan jihar ta New Jersey Chris Christie. Giuliani, wanda yake gaba-gaba wajen yaƙi da masu tsauraran ra'ayin addinin Islama tun bayan harin ta'addancin da aka kawo Amurka shekara ta 2001 a birnin na New York da Washington, ya kasance ba shi da ƙwarewa ta a zo a gani a harkokin ƙasashen waje, amma kuma ya nuna sha'awarsa ta zama sakataren harkokin wajen, wanda shi ne mukami mafi girma ta fuskar harkar diplomasiya. Zababben mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya gaya wa kafar yaɗa labarai ta Fox News cewa tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Mitt Romney, wanda ya sha kaya a shekara ta 2012, ne na daga cikin mutane da ake kyauta zaton za a baiwa mukamin na sakataren harkokin wajen Amurka. A ranar Asabar ɗin da ta gabata, Romney ya gana da Trump, wanda a lokacin yaƙin neman zaɓe suka yi ta caccakar juna da kalamai na ɓatanci. Baya ga haka, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yana duba yiwuwar nada tsohon sojan ruwa General James Mattis, wanda ake wa lakabi da mahaukacin kare, a matsayin sakataren tsaron Amurka.
Ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka da ke nan Washington DC. Kasar Mali ta gudanar da zaben kananan hukumomi da aka dade ana jinkirtawa. An soke zaben a wasu mazabu da yawa sakamakon matsalar rashin tsaro da ya addabe su, tare da sace wani dan takara da aka yi. Mayakan jihadi sun mamaye wasu garuruwan wanda hakan ya jawo taimaka wajen jirkin ta zaben. Shugaban kasa Ibrahim Bubakar ya ce yayin da yake kada ƙuri'arsa an daga wannan zabe har sau hudu abin ya isa haka. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yayi kira da a yi zabe cikin kwanciyar hankali wanda siyasa da tsaro zai bada damar yin sa. Mali ta fuskanci barazanar tabbatar da zaman lafiya sakamakon yaki da masu fafutukar jihadi a arewacin kasar.
Ungiyar nan mai kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce tana da hujja da ta samu ta tauraron dan adam da ke nuna cewa an rusa fiye da gidaje 1000 mallakar ƴan kabilar Rohingya a arewa maso yammacin Myanmar ko kuma kasar Burma. Ungiyar ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin da ta gayyaci Majalisar Dinkin Duniya domin a gudanar da bincike kan rusa gidajen yankin wanda ake zargin dakarun gwamnatin kasar ne suka yi. Daraktan ƙungiyar a yankin Asia Brad Adams ya ce hotunan tauraron dan Adam sun nuna cewa ta'asar da aka aikata wajen rusa gidajen tafi yadda gwamnati ta kwatanta lamarin nesa ba kusa ba. Adams ya kuma ƙara yin kira ga gwamnatin ta Myanmar musamman ga Aung San Suu Kyi mai lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel da su daina maida martani da amfani da tsarin ƙarfin soji da ake gani a baya. Maimakon haka a riƙa baiwa kowane mutum kariya ba tare da la'akari da ƙabila ko addini mutum ba. Ƙungiyoyi masu ayyukan jinƙai sun ce dubban mutane ne suka rasa muhallansu sanadiyar wannan rikici, lamarin da ya sa da yawansu suka tsere zuwa Bangladesh.
Yawan mutanen da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin kasa da ya faru a India ya karu zuwa mutane 142 a safiyar Litinin din nan. A bayan da masu aikin agaji suka gama bincikensu tare da gargadin cewar tana yiwuwa akwai gawawwaki da yawa da suka makale a cikin jirgin. Ma'aikatan agaji da kuma na sa kai sun ciro sama da mutane 220 da suka samu raunuka daga cikin arewacin garewanin taragan jirgin kasar na fasinja da ya goce daga layin dogonsa a lokacin da yake tafiya tsakanin biranen Indore da Patna da ke cikin karkara a jihar Uttar Pradesh ta arewacin India a jiya Lahadi. Fiye da mutane 75 da suka jikkata na cikin mummunan yanayi. Har yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa taragai guda 14 na jirgin kasan suka goce daga kan layin sa na dogo ba. A ranar Lahadi, Prime Minister Narendra Modi ya bayyana jajensa a shafin Twitter ya ce ina cikin baƙin ciki matuƙa na rayukan da aka rasa sakamakon faduwar jirgin Patna Indore Express. Ina miƙa ta'aziyya ta ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa. Ministan layin dogo Suresh Prabhu ya yi magana da taron manema jami'an gwamnati a karamar majalisa inda ya yi alkawarin gudanar da bincike akan al'amarin. Ya ce an umarci masu gudanar da bincike da su duba duk wani abu da ya jawo yiwuwar hadarin.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla sabbin alƙaluma da hukumomin Najeriya suka fitar kan tattalin arzikin kasar ya nuna an samu koma baya cikin watanni uku da suka wuce. To ko me haka yake nufi ga kasar da al'ummarta? Tambayar da Ladan Ibrahim Ayawa yayin da Dr. Lawal Habib na kolejin kimiyya da fasaha dake Kano kenan.
Wato shi tattalin arziki kullun kamar yadda muke fada yakan hau ne ya sauka, kuma akwai dalilai da suke sa haka. Misali a wannan yanayin da yasa na Najeriya ya sauka, ya zama cewa wato rigingimu da suke faruwa a Najeriya bayan cewa mai da take ta ta'allaka da yakari a kasuwar duniya kuma inda take hakan man ake rigima ake fafasa bututu, saboda haka kudaden da ya kamata ta a ce ta samu na musaya wanda za ta sai da mai ta samu wannan kudin ta kuma taimakawa masana'antunta da 'yan kasuwa waɗanda za su shigo da kayayyakin da za su sana'antar su haɓaka tattalin arzikin ne ya kasa. Wato wata uku da ya wuce zuwa yanzu an samu matsaloli na bayan cewa man bai hau a farashinsa bai hau a duniya ba, kuma babu kwanciyar hankali a ƙasa a Najeriya wanda shi ne ya taɓa samun kuɗin ƙasar na musaya, wanda shi ne ya sa cewa waɗanda suke neman kudaden nan da za su shigo da kayayyakin da za su sana'antar an samu matsala, wanda shi ne ya kawo wani koma baya. Wato abin da yake nunawa shi ne dole da kasar ta yi iya ƙoƙarin na cewa ta ɗauke kanta daga dogaro ka cokan daga mai na ɗaya, saboda rashin kwanciyar hankalin da yake ga samar da man, na biyu kuma saboda karyewar man da kuma to ba a nan kusa ake da kan man nan zai iya tashi har ya sama wa Najeriya kudaden biyan bukatunsa. a watan Juni da ya wuce alhamdulillahi kasar ta fara motsawa a inda sama da biliyan 300 da aka samu kaso kusan 40 ne kawai daga mai kusan kaso 60 ya zo daga hanyoyin da ba na mai ba ta haka wannan shine zai sa tattalin arzikin kasar ya bunƙasa ya zama na cewa laruwa da ake daga kan mai yana dada sauka wannan saukar da yake dukkan kasashen da suka laru akan mai yanzu suna samun wannan matsaloli musamman kuma Najeriya da take fama da tashin hankali
to kenan doctor idan na fahimce ka ba wani mataki na wucin gadi da aka yi amfani da shi domin shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin dole sai an bi waɗannan matakan da ka zayyana
a'a ai a kullun harkar tattalin arzikin kasa ba wai tana tafiya ne babu mataki ga mataki kwaya daya ba tana tafiya da abin da ake kira short term da long term wato abin da yake matsakaici zango da kuma dogon zango a duba a gaida za a haɓaka wato tattalin arziki akwai hanyoyi da yawa da gwamnati za ta iya bi musamman na yadda za a samu wa da mutane kudaden canji wanda kuma za a tabbatar da cewa mutanen nan da za su gode shi abubuwan da kasar take bukata ce wanda za ta sana'anta wanda kuma zai kara haɓaka tattalin arzikinta ba wanda kawai za a bayar da mutane su shigo da kayayyakin sharholiya ba.
Har yanzu daga Najeriya an ce kasar tana fuskantar barazanar karancin abinci baya ga komadar tattalin arzikin saboda yawan abinci da aka noma yan kasuwa suna shigewa kasuwanni suna saye abincin baki ɗayansa su kai kasashen waje kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyi ne ya aika mana.
Bincike ya tabbatar da cewa an sami ci gaba sosai ta bangaren aikin gona a wasu jihohin Najeriya shekara daya da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama da kuma bada tallafin bashi ga manoma ta hannun babban bankin Najeriya a jihar Kebbi. Rahotanni sun tabbatar da cewa an sami girbi amfanin gona ninkin ba ninkin musamman ma shinkafa wacce akasari ita ce babban abincin al'ummar kasar. A jihar Kebbi kadai an samar da shinkafa fiye da ton miliyan 1 da ake hasashe a kadada fiye da 500,000 da aka noma a kananan hukumomi 10 na jihar. To sai dai wannan bai yi wani tasiri ba a wajen samun saukin farashi da wadatar abincin ga talaka abinda wasu suka ta'allaka da yadda ake tsallakawa da abincin domin sayarwa a makwabtan kasashe. Rufai Shehu malami ne a sashen nazarin tsimi da tattalin arziki na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto yana ganin cewa sayar da abincin da ake nomawa a kasashen ƙetare ba zai haifar da damar ido ba ga Najeriya.
To ba ci gaba bane ga su waɗanda ke sarrafa wannan abin su suna ganin shi kamar cewa kadara ce abin yayi ba wani abu ta jawo ba ta jawo lalacewar darajar kuɗin ƙasar ne sannan kuma ta lalata welfare ko kuma jin daɗin jama'a na ƙasa waɗanda ke sayan wannan abubuwan na masarufi saboda policy ne wanda ake kira misali import substitution and export promotion shi import substitution son ake cikin ƙasa a wallafa wannan abin da ake shigowa da shi da waje a hana shigowa da shi domin ɗan ƙasa su samu sana'a yi da aikin yi shi kuma wancan abin da ake so a bude hanyar da za a rika dauka abubuwan nan ana kai su kasashen waje domin a sayar to ni ina ganin manoman shinkafa musamman ko kuma manoman abinci ya kamata su yi unhwani da wannan basirar su ce to bari mu noma abincin nan mu sayar da shi gurgurdun yadda ya kamata karin ba Allah bane idan bai yawa ba
to sai dai a nasu bangare manoma na ganin wannan lamari a zaman ci gaba ga sha'anin aikin gona wanda a da ya tabarbare. Muhammad Lawal Maidoki wani manomi ne a jihar Sokoto.
Yanzu nawa litan mai take wanda zaka sai kai ban ruwa da injin kai ban ruwan shinkawa? Sannan yanzu maganin kashe kwari nawa suke yanzu? Sannan fertilizer da nawa take? Kai manomi kafin ka gama production abinda ka kashe wallahi in ka sai su a wani lokaci wallahi sai ka bi din tagumi. Aqidan mu ga manoma a ce muna ba a kai abinci wani wuri don ya komo tututu kan ka to da buhu shenshira ana sai maka shi 4,500 wallahi ba mu hata haka kuma wallahi an kai haka muna bare noman nan.
Yayin da gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta haramta tsallakawa da kayan abinci zuwa makwabtan kasashe takwaransa na jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu na ganin ba wannan ne matsalar ba.
Lalurar da take addaban Najeriya ta faru ne da lalurori da ke cikin duniya kuma alhamdulillahi muna da wani abu da za mu yi ya cire mu takaici shine dukan jihohin Najeriya 36 akwai abin da za a yi na noma wanda zai ƙara ba mutane aiki. In farashin abinci ya tashi, mutane su ƙara nomawa.
A kwanan nan ne dai mai taimakawa shugaban ƙasa a shanin watsa labarai Garba Shehu ya yi gargaɗin cewa Najeriya kan iya fuskantar matsalar ƙarancin abinci ya zuwa watan Janairun sabuwar shekara sakamakon fita da ake yi da ɗimbin abincin da ake nomawa domin sayarwa a makwabtan ƙasashe. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Ku jama'a Najeriya, talaka da sarakuna da kuma aikatan gwamnati.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar likitoci masu kwarewa ta musamman ta mai da martani bayan da ministan kiwon lafiya da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar ta Nijar suka zargi waɗannan likitoci da laifi saboda yadda suka shafe shekaru biyu suna yajin aiki akan maganar kuɗaɗen allowance da albashi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mini Barma ya aiko mana da rahoto a kai.
A yayin da yake yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasa bayani dangane da matsalolin da ke tarnaƙi wa sha'anin kiwon lafiyar al'umma, ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idime Nasara ya zargi likitoci masu ƙwarewar musamman da nuna son kai akan aiki, domin a cewarsa a maimakon su duba marasa lafiya a asibiti mallakar gwamnati sun fi son su tura mutane asibiti masu zaman kansu waɗanda galibi mallakarsu ne. Alhali gwamnati na biyan su albashin da ya ɗara abinda takwarorinsu na ƙasashe makwabta ke ɗauka a ƙarshen kowane wata.
A shirar mukwartakon su ta MSA specialist, isa yi dai gurfuru fure fere da zini clinic miliyan ƙarfe.
Sai dai a taron manema labaran da ta kira ƙungiyar SMS ta likitoci masu ƙwarewar musamman ta ƙaryatar da wannan batu. Dr. Salha Isa Ɗangallu na daga cikin waɗanda ke jagorantar ƙungiyar ta SMS.
Ya sani ne ko kuma bai sani ba, lallai kun gani mun gwada muku takarda ta ɗauka albashi ta wani wanda muka kasance tare muka yi karatu da shi kuma muka ƙare tare da shi ɗan Benin ne. Albashin da shike ɗauka ya kai wajen jika 600 da waɗansu abu bisa. In ka bambanta shi da namu mu wanda muka yi karatu tare da shi, to mu nan ga ka gani bai huce jika 300 da 'yan bisa ba. To ka gani kamar ya lumkawa maso biyu abin da muke samu. Ka ga Mushan Lakol ya sauko daga aiki shina iya tahiya gidan wani shi ba yaran shi ilimi. To ka san wannan kuma ai shi ma exercice privé ne. To kenan mu ma da muke likitoci muna da hujja bayan mun sauka daga aiki mu tahi likitoci waɗanda ke zaman kansu mu yi aiki. Kenan abin da ministan ya haɗi wannan ba daidai bane bisa ga wannan.
To a shekarar 2014 ake ta kai ruwa rana tsakanin gwamnatin Nijar da ƙungiyar likitoci masu ƙwarewar musamman waɗanda suka yi tajero yajin aiki akai-akai. Dukkan wani yunkurin sasantawa ya cikira, abin da ya sa wasu 'yan majalisar dokokin ƙasa zargin waɗannan likitoci da taka rawa da batar 'yan siyasa. Sai dai Dr. Ɗangallu ya ce ba ƙamshin gaskiya a wannan magana.
In ka diba cikin ƙungiyarmu 'yan sandika ɗinmu, a majority ɗinmu dukan mu 'yan tarayya ne, kuma ba waɗansu ƙananan 'yan tarayya ba, 'yan tarayyan nan ne na ainihi waɗanda tun sadda suka yi yakin tazarce. Mu ne 'yan tarayya da muke yakin tazarce, kenan ba wani can bai zuwa shi ce mana ai mu adawa na muke yi, ba mu ba ma 'yan guri ba ne waɗanga, 'yan tarayya ne na ainihi, kenan wannan zancen adawa bai taso ba.
Likitocin sun ce ficewarsu daga ƙungiyar ƙwararrun likitoci ta St. Famed, wacce Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya jagoranta kafin a naɗa shi minista, domin kafa ƙungiyar SMS mai kunshe da likitoci masu ƙwarewar musamman a shekarar 2013 shi ne dalilin da ya sa ministan kiwon lafiya ke amfani da matsayinsa a yau don huce takaici akan abin da suka kira fafutukar ƙwato haƙƙin ma'aikata. To amma ministan ya bayyana cewa zama a kan teburi domin yin sulhu a kan wannan ƙiƙiƙaƙa shi ne abin da ya fi zama a'ala ga dukkan ɓangarorin biyu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kaito a gaida likita bokan Turai a madaniya sosai.
Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:19. A halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Muna yi ma masu sauraronmu a ko ina a faɗin duniya, barka da warhaka. tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa mu dace da alkhairin da ke cikin wannan makon. Allahumma amin. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, mun fara tattauna wasu kaɗan daga cikin matsaloli da malamai da ɗalibai ke fuskanta a jihar Niger, inda muka samu zantawa da wasu iyaye da malamai dangane da matsalolin da suke fuskanta. Malam Muhammad Yahaya Sambo, wanda ya magana a madadin iyayen yara a ɗaukacin jihar ta Niger, ya bayyana da irin rashin jin daɗinsu da irin yadda gwamnatoci a kowane mataki ke maɓangaren ilimi riƙon sa kai narkashi. Ya ƙara da ba da shawarwari akan hanyoyi da ya kamata mahukunta su bi don maido da martaba ilimi a jihar da ƙasa baki ɗaya.
Saboda ina kira ga ainihin ma'aikatan kula da ilimi su dawo su tallaba wannan ma'aikata kananan hukumomi a bangaren koyarwa, a canza wato salo, a samu wani lokaci na koyarwa. Kaga yanzu a makarantan kudi in yaro ya tafi bai dawowa sai wajen karfe 5:30, kaga wannan lokaci da za a dawo yaron ka da kwallo to yana can wajen makarantan kudi ana kuma karantar da shi.
To amma yanzu hakan kuna ganin illar haka nan a yaran ku
kwarai, domin a kwanaki ma malamai cewa suka yi za su ji yajin aiki. Kaga ko idan yaro yana zuwa makaranta ana koyar da shi sai ga an yanke wasu kwanaki, ana tsakanin gwamnati da malamai hankalin su bai hadu ba, to kaga yaushe yaro ma zai san cewa ana son ya karatu.
To amma ana ta gefen gwamnatin jihar Niger ta ce tana kokari wajen kula da sashen ilimin. Kwamishiniyar ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Hajiya Fatima Madugu ta ce ko baya ga kokarin yin gyara a gine-ginen makarantun jihar, a ɗaya gefen suna kula da ɓangaren malaman wajen ƙarin girma da sauransu kamar yadda ta yi ƙarin bayani.
To dan gaskiya ka san dole in malami na koyarwa bai kuma je ya koyi koyarwan nan a inda ya kamata ba, akwai ci baya. So saboda haka dan wannan da muka lura da shi daga primary zuwa secondary muna nan muna tsari. Yanzu ga magana gada nake maka, a primary akwai tsarin da aka ajiye ko malamai suna koyan yanda za su koyar yanda ya kamata. Aka zalika mu a nan secondary, a nan Ministry of Education muna nan muna tsarin yanda malamai za su koyar da karatu yanda ya kamata, da yara za su gane su ma su samu su rubuta jarabawansu ba da kowane mitsila ba.
Kuna la'akari da yadda ake koyar da ɗaliban nan? Dan binciken mu ya nuna abin akwai dan anakasu a ciki.
Eh to dan a dan gaskiya akan wannan koyarwan mu ma muna jaddada ma su shugabannin makarantar primary school din nan kan malamai su ce dan ba a biya su ba ba za su je su koyar ba. Ko ba in Allah ya so ya yarda wai kudaden da ba a biya su ba ko wata daya wata biyu wata uku in Allah ya so ya yarda an komai ya tafi daidai za a biya su. Saboda haka kak su ce za su dogara ga wannan rashin biyan da ba a yi musu ba za su bar yaran mu a makarantu ba koyarwa, wannan ba su yi adalci ba.
A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce za ta canza tsarin ba da ilimi kyauta da ta gada daga tsohuwar gwamnatin da ta gabata, ta hanyar yin tsarin sai ɗalibi mai ƙwazo zai ci gajiyar shirin.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lizas Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
A maza da mata duk mu zan miƙewa. kai kokarin neman sani don kanka.
Ta gaida malamai na tare sashen Hausa na Murya Amurka na Washington DC. Ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura. Yace muna jajantawa al'ummar jihar Zamfara a Najeriya. Bisa halin da suka tsinci kansu na yawaitar hare-haren ƴan bindiga a sassa daban-daban na jihar. Da fatan gwamnati da hukumomin tsaro da ma al'ummar jihar za su tashi tsaye wajen ganin an kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro a jihar ta hanyar da ta dace. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Ina kira ga dukkan jami'an tsaron jihar Lagos da su dauki matakin gano dukkan miyagun mutanen nan da suka sassara wani yaro dan shekaru 7 da haihuwa a duniya. Daga baya suka kona gawar yaron kurmus akan ya saci kullun garin kwaki domin yi masa hukunci daidai da abin da suka aikata akan wannan yaron. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya. Daga nan kuma sai wasiƙa da ta ce Ƙara samun nakasar da tattalin arzikin Najeriya yake yi a daidai wannan lokacin hakika hakan wani abin tashin hankali ne sosai. Da fatan Allah ya kawo mana mafita. Sako daga shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Katsina Comrade Sanan Shaga kofar Kaura Katsina. Daga nan kuma sai wasiƙan Malam Relwani Sa'idu Gairi. Yace hakika ya kamata hukumomi a Najeriya su yi duk mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen matsalar Fulani makiyaya da manoma a fadin kasar nan domin rage rikice-rikice da ma zarge-zargen da ke tsakanin bangarorin biyu. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tai karayar tattalin arzikin kasar Najeriya ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali domin kuwa komai yayi tashin gauran zabi. Allah ya kawo mana sauki amin. Sako daga Muhammad Musa Dambam. Sai wasiƙa ta ƙarshe mai cewa salon VOA Hausa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka amin. Matsalar sace-sacen jama'a don neman kuɗin fansa ya zama hantsi leƙa gidan kowa a ƙasa ta Najeriya. Inda ba a ƙyale talaka ba, ba a bar masu kuɗi ba, hatta malaman addini su ma ba a bar su ba. To a gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki akan masu wannan muguwar sana'a. Mu kuma talakawa sai mu dage da addu'a domin addu'a ita ce makamin mumini. Allah ya kare mu daga shiga hannun miyagun mutane amma. Sako daga Mantari dan Mu'azu baban Mu'azu jihar Sokoto.
To madalla batun karbe karben basussuka da kuma yadda magidanta za su kimtsa su kaucewa irin waɗannan shine darasin shirin yau da gobe da za ku saurara bayan kun saurari wato takaitattun labaran duniya wanda za ku saurara a halin yanzu.
Jami'ai a Afghanistan sun ce bom din da dan kunar bakin wake ya tayar a masallacin ƴan Shi'a a Kabul a yau Litinin ya kashe sama da mutane 30 ya kuma jikkata wasu 85. Dan kunar bakin waken ya shiga masallacin Baqi'ul Ulum da yake shake da jama'a a yayin da ake gudanar da biki ya tashi bom din da suke daure a jikin sa tsakiyar masu gudanar da ibada. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya yi zama na biyu da mutanen da ake zaton zai nada a mukamai daban-daban a gwamnatinsa a wani wurin wasan golf nasa da ke garin Bedminster a jihar New Jersey. A jiya Lahadi, Trump ya gana da wasu ƴan gani kasheninsa waɗanda suka yi ta kare shi daga sukar da ya yi ta sha a lokacin yakin neman zabe. A kasar Mali, kasar Mali ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi.
To madalla ga sheka masu tsaro ƙarshen shirin a wannan lasariya kenan sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. A yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda ƴan ƙasa da kuma gwamnati za a yi tanadin abinci ganin yadda ake zargin ƴan kasuwa suna sai abincin su tsallaka ƙetare. Kamin na madadin Nazir Ahmed Hausa wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dan Brown wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Greg da ya rika masa a nan ni sahaba Imam Ali Zandakata in sallama da kukar ku za ku daga malaman zauren yau da gobe.